الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ne da daidai da 28 ga watan Sha'ban, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 8 ga watan August shekara ta 2010. wannan shine kasar na shida daga cikin jeren karatutukan littafin Muhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun fara karatun da yanzu dangane da bayanai akan menene hadisi sahihi. menene hadisi sahihi? ina fata an gano. malamin cewa khabarul ahad bi naqli adlin tam al-dhabt muttasil as-sanad ghayr mu'allal wa la shadh huwa as-sahih li dhatihi. wannan ta'arifi ne daga malami wanda yake kwararre gogagge, dan haka in kai kokari ka haddace wannan ta'arifin na hadisi sahihi ko ta'arifi na ainihin wato khabar al-ahad. al-ahad babu inda baka je ka kawo shi a ce maka wannan za a yi nakade shi, domin dukkanin siffofin da ake neman hadisi ya cika kafin ya tabbata sahihi sun cika. ku duba, yace wa khabarul ahad, hadisin ahad. a nan ka fara daukar misali mafi karanci na ahad shine hadisi garibi, hadisin da ke da hanya daya bi naqli adlin, wanda mutumin kirki ya ciro. wannan sifa ta adi sifa ce ta mubalagha ga adil, madadin a ce adil sai aka ce adlu. adlu din wato an kai matukar siffanta mai adalci, sai aka dawo aka siffanta shi da cewa shi kanshi adalci ne, kamar yadda a cikin Qur'ani Allah ya bamu labari munafikai da ke zagin annabi ne suka ce cewa suka yi huwa uzunun, shi annabi kunne ne. kunne me suke nufi? yana da yawan sauraron gulma, da zaran an kame gulma sai ansa. wannan zagi ne munafikai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam. anan ba su ce huwa sami'un bil uzuni ba, shi mai ji ne, a'a sai suka ce huwa uzunun, shi kunne ne. wannan siffanta mubalagha ce, kamar yadda zaka ga tafiya an ce tafiya ba ga malaman hadisi sun zo kalmomin jarh, zaka ji madadin a ce fulanun kazibun, sai ka ga an ce fulanun kazib, wane shi kanshi ƙarya ce, shi ne kanshi ne ƙarya ba wai maƙaryaci ba. to da suka tashi siffanta mutumin da hadisin shi zai zama sahihi, don su nuna maka nagartar, ana nufin nagarta ce mafi ƙurewa, sai suka ce na farko ya zama adil. to za mu bincika a ilmanci mujin me suke nufi da adili, waye adili da ake karban hadisi wurin shi. sannan siffa ta biyu sai suka ce tamud dhabti, mai cikakkiyar hadda. na faɗa muku me yake nufi da cikar hadda, ita ce yadda ka karɓo ka bayar da wannan labari keke da keke ba tare da ka sauya shi ba. amma akan samu wani yanayi ka sauya da gangan saboda ka kware. amma za ku zo ku ji sharadin wannan shine ina hukuncin ruwayar hadisi da ma'ana. malamina ya karantar da ni innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati, sai na ɗauke kalmar a'malu sai na kawo af'alu, na ce innamal af'alu binniyati. anan ba mantuwa ba ce, ba kuskure ba ne, ba rashin hadda ba ne, da gangan ina sananin haka, ina hukuncin haka. za mu zo mu ji ya halatta ga malamin da ya cika sharuɗa biyu. sharaɗin farko shine malamin da ya saba maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yawan karanta su, don haka ya san irin yadda annabi yake tasarrufi da kalmomi. sannan malamin da ya yi zurfi a cikin harshen larabci, ya kware, ya san kalma kaza na iya wakiltar kalma kaza. misali malamina ne na je na ɗauko karatu wurin shi, basakwace ne, sai ya zo ya ce mini wanga guntun mutum. to basakwace ne ya ce guntu, me yake nufi? gajere. da na zo fassarawa kanawa ko zage-zage sai na ce
sai malam ya ce wannan guntun mutum. Yanzu kun ga na ɗauke wanga na sa wannan, na ɗauke guntu na sa gajere. Kun fahimci wannan da kyau? Idan har kalmar wannan da wanga keke da keke ma'anarsa ɗaya, bambancin lahaja ne tsakanin Basakwace da Bakama ko Bafulbagi, babu laifi. Idan kalmar gajere ita ce take wakiltar kalmar guntu keke da keke, to babu laifi. Kun ga game da Bakama da Basakwace babu shakka. Amma ita kalmar nan ta guntu, idan Bakama ya faɗe ta, in ka tafi Sokoto ka faɗe ta, to ba ma'anarsa ɗaya ba. A ƙarƙashin nan yanzu an tursasa ka, in har kana son Sokotawa ɗalibanka su fahimci karatun da ka karɓo daga wurin malaminka Bakama, dole sai ka ɗauki ita kalmar da malaminka ya karantar da kai daban-daban, ba mantuwa ba, ba kuskure ba, ka cire ta ka kawo wata wadda ka san ita ke tsaya matsayinta. Bakama yake maka guntu, ɓarawo yake nufi. So da haka sai ce guntun mutumin nan jiya ba mun kama shi. In ka zaka ba Basakwace labari, sai ka ce ɓarawon mutumin nan jiya mun kama shi. Wato me yasa ka ɗauki kalmar ɓarawo ka aje a madadin guntu? Sai ka ce ma'anarta kenan, saboda Sokoto kake gaya. Jama'a, kuna fahimtar wannan? To in kun gane wannan da kyau, dukkanin halin da ka zo za ka yi riwayar hadisi, idan ya kasance wannan riwayar kana sane, ba mantuwa ba, ba ka shiga gafala ba, kar ka sake ka ɗauko wata kalma ka aje a madadin wata kalma. Bari ku ji tsarin da suke cewa. Kamar yadda ka san duk yadda ka kai ba san burgewa ko gwaninka ko yaya, ba za ka taɓa sauya kalmar Larabci ta Qur'ani ka sa wata ba, ko don ka zo ta hadisi ma ka bi da ita haka. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? A ƙarƙashin wannan kalmar da malamin yake cewa ta mudarti, tana nufin mutumin da ke da cikakkiyar hadda shi ne wanda in ya ɗauko karatu zai isar da karatun ko bayan shekara nawa da keke da keken lafazin, sai dai wancan uzuri shi kaɗai ne suka yi togaciya. Sifa ta biyu kenan, mutasila sanadi, sannan wanda yake da ittisalu sanad, saduwa tsakanin malam wane da malam wance, ai da malam wane, wato almajirin da ɗalibin ya zama sun sadu. A nan za mu zo za mu tattauna waɗannan ainihin sharhin bayanan insha Allahu ta'ala. Sai kuma yace ghayru mu'allalin, ba mai illa ba, ba mai illa ba, wala shazzun, ba kuma ainihin wanda yake shazzi ba. Ku cire abin nan a wuta. Huwa sahihu li dhatihi, shi ne hadisin da ake kiran shi as-sahihu li dhatihi, wanda bai sani ba kai yayi, in baka sani ba kar kai, kada ka sani da kai cire shi. To sharhin wannan ta'arifin, jama'a, ina so zan ba da muhimmanci game da shi saboda mu tsaya mai mas'alan nan kyakkyawa fahimta. Sannan akwai fridges a lungun can, aje a kashe su gaba ɗayan su. Menene ma'ana al-adlu? Malamai suka ce mannahu malakatun, wanda yake da ƙwarewa da kamewa, tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'a, wanda yake da tarbiya da ɗabi'a da kamewa da iya mallakar kai, wanda har za ta sa shi lazimci tsoron Allah da kuma mutunci. Malamai ya ce at-taqwa fi'lul ma'murat wa jitinabul manhiyat, me yake nufi da taqwa? Shine aikata dokokin da Allah yace a yi da kuma nisanta waɗanda Allah yace a hana. Wal mura, mutunci da aka ce din nan lallai ne ya zama ya ainihin lazimci mutunci, ababun nafsaniya, madubba ne waɗanda mutum zai kiyaye game da shi kanshi. Tahmilu mura'atuha ala tahalli bi mahasin al-akhlaq, waɗanda waɗannan irin ainihin wato halaye kula da su zai sa shi ya siffantu da wasu kyawawan ɗabi'u, wa jamilul adat, da kuma al'adu, halaye waɗanda suke kyawawa. To yanzu halayen da suke kyawawa ne a nan, jama'a, su sun sha banban da halayen da za su zama kyawawa ne a wata anguwar ko wani garin ko a cikin wata kabila. Misali jama'a, yanzu Balarabe yana da ƴashi babba, ƴar shekara 30, tana gidan miji ko ba ta gidan miji. In ya tafiya ya dawo a airport a cikin jama'a sai ta rugo a guje ta rungume shi. Haka ne, haka ne. Wannan ba aibi bane, wannan ba matsala bace. Wannan irin ɗabi'ar yaya kake tunani malami, babban malami a ƙasar Hausa haka ta faru gare shi? Wannan abin zai ja hankali zuwa ga wata zubar mutunci wadda kamarar da ta capture wannan hoton da wannan labaran da ba a je a ce malam wane yana rungumar manyan mata a airport, sai an shekara 30 ana sharhin cewa ƴashi ce wani zai ce bai yarda ba, ana kare shi ne. Ko kun fahimta? Ka tura wannan ma a ƙaramin babban misali, bakin glass. Duk malamin Saudi Arabia yanzu bakin glass suke sa duka. Karka cire kowa, tun daga Bin Baz Usaymin, Nasir Bin Al-Albani, su Fawzan Al-Fawzan, dukkansu bakin glass suke sawa. Har limamin Arafa, ranar Arafa ma bakin glass zai ta karaya taho. A nan ba wai limamin Juma'a ba ko ustazu mai karantar da 'yan mata hadda mun ya sake ya sawo bakin glass ya wuce, mai ba ce zai ce ustazu ne ya zama niga ne? Ko kun fahimta jama'a? To abinda malam yake bayyanawa sai yake cewa wa yarji'u ila ma'rifatiha wa yarji'u fi ma'rifatiha ila al-urf. Game da sanin abubuwan da za a ce na mutunci, na zubar mutunci, in ka cire dokokin Allah da suke haramun, to wannan ana koma zuwa ga ɗabi'un mutane ne. Don haka fa yakhtalifu bi ikhtilafi al-ashkhas, wannan na sabani da gurgurdan yadda mutane suka saba wal buldan da garuruka. Fa kam min baladin jarat 'adatu ahlihi bimubasharati umurin law basharaha ghayruhum la'adda kharaman lil murua. Akwai al'adu da dama da wasu mutane ke yi, idan wasu mutanen suka yi sai mutunci ya zuba. Ko kun fahimta jama'a? Don sai ka je ka samu babban malami a ƙasar Yarbawa ba ya tafiya sai su kai shi matar ɗan shi, sai ta zo ta kama hannun shi sai ya riko ta suna tafiya haka. Matar ɗan shi ce, ba wanda zai ga zubewar mutunci. A nan ƙasar Hausa ba wai ta kama hannun surukinta ba, a kina mita nawa take ba da tazara idan ba ta gaishe shi? In ji da fitan ɗin kuma zubewa ba ta yi, in ta zube ba za ta juyo ta kalle shi ba, kawai da kai ba ta yi. Haka ne ko ba haka ba? Yau a ƙasar Hausa da a ce sirika za ta miƙo wa sirikinta hannu, ma'ana uban mijinta ta miƙo mishi hannu su gaisa haka. Yaya kake jin ƴan jaridu tun daga na unguwanni har na rediyo masu jini? Don haka akwai abin da yake al'adu ne na mutane, asali ba haramun ba ne, amma su waɗanda kake rayuwa a tsakaninsu tunaninsu ya riga ya gamsu a kan haka ɗin ba daidai ba ne. Tuna daga cikin nura ƙoƙarin kiyaye waɗannan abubuwan, sai dai a bisa dokokin da shari'a ta yadda ba ana biyo al'adu ne gaba ɗaya ba. Kuma akwai abubuwa dawa da suka halatta kuma waɗanda jahilci ya kai mutane da tunanin zubar mutunci. Misali yanzu na daga cikin dalilan da ya sa malamai a ƙasar Hausa ba sa zuwa cin kasuwa, ba sa zuwa supermarket, malami ba zai sai abu ya ɗauko a kan shi ba, saboda me? Saboda za a yi mai gori ko za a yi wa almajiran shi gori. To kuma wannan za ka koma ka zama kamar gunki ne? Don haka ga malaman bid'a da ashabul ahwa a Najeriya, ba za ka taɓa ganin malami a kasuwa ba, ba za ka ganin shi a supermarket, ba za ka ganin shi ya sayo abu ya ɗauka da kan shi ba. A kan ya riko wata ƴan lebar sai ya fasa siyan abin da zai amfanar da rayuwar shi, saboda riƙe ledar wai za a ga zubar mutunci gare shi. To ba irin waɗannan abubuwa ake magana ba, ana nufin abubuwa irin waɗancan da ne. Misali, ko kun fahimta jama'a? Misali jama'a, yanzu kun ga yana daga wata al'ada ta Larabawa wadda sunna ta tabbatar da ita, ita ce al-mu'anaka ba'd al-musafaha, amma ba koyaushe ba sai an samu tulal ghiyab. Wannan sunna ta tabbata akan haka, ku karanta littafin al-adab al-mufrad. Ita ce mun dade ba mu haɗu da kai ba, idan mun gaisa sai kuma mu rungumi juna, sannan kuma mu shawa juna kunci, ka kawo kuncinka da kuncina mu haɗa mu sake haɗa nan. Ya tabbata wannan a cikin sunna. To yanzu wannan za ka je ka samu ɗalibin ilimi a Makka ko a Madina zai wa mahaifin shi haka, zewa mahaifin shi haka zewa malamin shi haka zewa limamin anguwarsa haka ko kun fahimta kuma me kake tunani ai nan in ka shekara 10 kana makaranta a Saudi Arabia ka dawo kana zuwa kuka hadu da limamin anguwarku ka tsamke hannun shi haka ka rungume shi kan shi haka me kake tunani cewa ni lafiya idan ka fita Laraba ka ba sai ka zo da hauka abin hauka ko ko ba hinjan ne jama'a wasu kisoshi guda biyu masu ban dariya ba munasabar wannan dan ku fahimta amma kada muna cikin wata maktaba wani babban malami ne Bafulatani ne daga jihar Taraba sai wani dan Sudan Bahaushe ne amma dan Sudan ba ka bona taba sanin Najeriya ba kuma shi a Makka mai girma sai magana ta hada shi da wannan malami sai ya fusata malamin da fusa ta malamin to suna da wata dabi'a sai kana dafa kafadan mutum kana malish malish da hakuri ba komai sai ci a kaga dan iska ka bata mun ne kuma kana baba abin shi ma san da na ji aka maka Allah hakuri al'ada su ce ci al'ada su ba ne ne a garin su ko ba sai da ba ya fusa ta da shi yana kafara shine kuma sai ba yana bafa mishi kafada yana malish malish kai hakuri ba komai ba komai kai hakuri kai hakuri shine sai kuma mun yi saki hawa kogin da shi to wannan yana daga cikin abubuwan da ake buƙatar sai kai taka tsantsan ka sanje su isa ta biye ta ma kasura jiddan wasu laraba ne daga kasar Oman suka ziyarci makarantar mu lokacin muna dalibai sai suka ce za su bude library na turanci kaza kaza to na kama sai ka kasa samun wanda zai iya larabci da su akwai babban mutum yana da yin musu barazana a makarantar ya iya larabci wannan sai suka je suka kira shi da yazo shi professor mun ya muni ne sai daga kai yana ne professor ne na turanci dan haka akwai abubuwan da yana iya fahimta na yare sai fahimci wannan da baya fahimta abin da mutanen nan ke cewa amma dai tun da aka iya sai aka haƙura aje tun ma nan ko lokacin bana nan ina shi makaranta ko ina sai a ce ai prof na neman ka prof na neman ka ina zuwa na yaba ce sun zo office din shi yawa an san gashi gashi shi gane shi da ga mun yi haka shikenan sai gamin gumi jura mun yi haka mun yi haka ka ga ba da hannu ake zo su abin nan ita bad in for wannan shin ya ba ta musu lokaci ko kana du wai na cewa wai akwai mu dangane ne zai tsaya musu bayani akwai mu so bi suka ce akwai mu ita ka ga ma ashe su ba hannu ne kawai ke gaba ba hadda sai to wannan yana daga cikin yana daga cikin abubuwan da ko mu'amala ce ta kama ka da mutane kai kokari ka san yadda dabi'a su take dan haka jama'a kun ji wannan duk abin da ka san cewa wannan abin ko ba ya halatta sai dai sun ba sun jilo to sai ka kokarin taka tsantsan sannan babu mun yi magana akan babu kuma malam yace al-hafizul yaqiz mahabbaci amma mahabbacin wanda yake a fadake da zarin wani abu ya shigo cikin haddashi ko da zarin ya zo wani abu wanda bai gamsu ba zai fadaka to shi yake nufi sannan ghairu mughaffil ba wanda yake gafalalle ba washak ba wanda yake shakka akan abubuwan da yake haddacewa ba wasahi ba wanda yake da sakarci yana da rakanwa fi hamatay tahammul a lokacin dauko karatu wal adab kuma lokacin bayarwa sannan sai yace wa dabtu nau'ani dabtu nau'i dine kun san mun yi magana dabtu sabrin da dabtu kitabin ya bangance da kake dauko karatun littafin ka sannan sai ittisalus sanad bayan ya kuma kullu rawin kun min rawatihi qad tahammalahu min fawqihi بطريق معتبر من طرق التحمل كالصناع كالصناع والعرض والمناوله وغيرها واتو يزما كون من روايه yana karbuwa ne daga malamin shi ta daya daga cikin hanyoyin da aka sani ko da yake naji ko yake an karantar da mu ko yake an karantawa malamin nan ya fassara mana ko yake malamin ya miƙo mu zamu zo mu samu irin waɗannan hanyoyin malamin ka ne sai karantar da kai sahih al-bukhari ya tabbatar ka goge ka goge to sai ka tashi tafiya sai ya dauki littafin muslim sai ya ce to ga wannan shi kuma me maka izini ka je ka karantar da shi kuma daga gare ni to yanzu idan ya tafi zai ce haddasani game da sahih al-bukhari malama ban labari ya karantar da ni amma in ya tafi game da muslim ba zai ce haddasani ba sai ya ce nawalani malam ya miƙo mani munawala ba zan samu wannan hanya ce ta karban hadisi to irin wannan hanyar ya zama lamma an tabbatar da cewa tsakanin kai da shi malamin an samu hanyar da ba za a samu shakka wajen alaƙar da ke tsakaninka da shi ba to sannan ba ku manta ba mun yi magana dangane da illa muka ce illa a hadisi ita ce matsala wadda take sababun khafi ibaratun an sababin khafi ghamid mas'ala ce wadda take a ɓoye take kwarai da gaske amma yaqdahu fi sihhati alhadisi alladhi zahiruhu salamatu minha a zahirin dukkan hadisin babu matsala amma haƙiƙa akwai matsala to za a zo akwai babu na musamman da za a yi magana akan illa insha Allah sannan wa shaf huwa ma khalafa fihi thiqa man huwa awthaq minhu mun karanta shaf shine hadisin da mutumin kirki ya ruwaito amma sai saba wa wanda ya fi shi kirki ko kuma mutanen kirki suka ruwaito amma sai suka saba wa tarin waɗanda suka fi su ainihin kirki mun fata mun gane wannan to jama'a waɗannan sune ainihin sharhi dangane da wannan ta'rifi wanda malai yake cewa wa khabarul ahad bi naqli adlin kun ta dabbi mutasil sanadi haka ne ghaira mu'allim wa la sharhin huwa sahih li dhatihi to anan bali tuku na kasin mu tafi da nisa jama'a wata mas'ala wadda ya kamata a ce mun gabatar da ita tun karatu tukan baya sai dai gaskiya saboda Allah mun jinkirta ta har zuwa yau mas'ala ita ce dangane da shin hadisi ahad wasu suna kyamar su daga yaushe ne aka fara kyamar hadisi ahad gaskiya an fara kyamar hadisi ahad ne daga cikin mutaakhiruna salaf ba sa kyamar hadisi in ya inganta hanya ɗaya ce da shi hanya biyu ce ba sa kyamar shi almuhimmu ya inganta matuƙar ya inganta ba sa kyamar shi sannan yadda za su yi hujja da shi a wajen harka aure haka za su iya hujja da shi a babin sallah ko babin aqida ko wasu babuka to amma samuwar waɗannan khawarij mu'tazila mu'tazila su ne zaka iya kiran su ƴan kalakatu wadanda su galibi sukan gabatar da tunani akan nassi to samuwar su da kuma baza shubuhohin su sai malamai suka fara rubuce rubuce suna raddi akan su dan haka zaka ga daga cikin lazimin musun hadisi ahad zaka ga sun dauko su mas'aloli manya-manya sai su musu kafa gaskiya hadisan ahad ne misali sai ka ji mutum ya ce hadisan sauka annabi isa hadisai ne ahad a halin hadisan sauka annabi isa suna da ingantattun hanyoyi ingantattun banda marasa inganci ingantattun guda 109 kowace hanya daban da waccan guda 109 kuma kowace ɗaya ta inganta me kake tunani in ba za a yi tarka-tarka a tattaro da waɗancan abin da nake so in ce shi ne ya kamata ka sani hadisi matuƙar ya inganta kamar yadda Ibn Hazm yake cewa idan mutumin kirki ya ruwaito hadisi isnadin shi ya taso tun daga yamma ya tike har gabas mutum daya daga mutum daya daga mutum daya har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama yake inda ya inganta za mu karbe shi mai hujja da shi to malamai sun taru ma wannan matsala kwarai da gaske ka duba wani malami dake jami'a ta Ummul Qura a da a yanzu yana jami'a Omdurman dake nan Sudan asalin shi dama dan Sudan ne Aminul Hajj Muhammad Ahmad professor ne yace hujjiyatu ahadithil ahad fil ahkam wal aqaid hadisan ahad hujja ne a wajen hukunce-hukunce na aure sallah zakka azumi da kuma aqida kamar sauka annabi isa zuwa mahdi khurujid dajjal da sauransu waɗannan hadisai na ahad hujja ne ko da sun zo a babin aqida sannan wani malamin kuma gashi ne sake cewa akhbarul ahad fil hadith an-nabawi hadisan ahad waɗanda suka zo a cikin hadisin annabi hujjiyatu hakafa hujja da su sannan mafaduha me suke fa'idantarwa mas'aloli da muka tattauna me suke fa'idantarwa sannan wal amalu bi mujibati hada kuma aiki da sakon da suke dauke da shi wannan malamin shine fadilatu Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibril babban malami ne daga cikin ainihin wato Ubul Ifta wato yana daya daga cikin manya-manyan malamai na committee fatwa ta ainihin al-mamlakatul arabiyyatu saudiya kasar saudiya sannan sai kuma wani malamin dadin bai gashi shi kuma fadilatu Dr. Rabi' ibn Hadi Umar al-Madkhali yace hujjiyatu khabar al-ahad fil aqaid wal ahkam kafa hujja ko kuma hujjanci da hadisan ahad a wajen ainihin aqida da hukunce-hukunce to sannan sai kuma ainihin wato wani malami wanda ya zauna ya magana akan hukumul ihtijaj bi khabar wahid idza amila ar-rawi bi khilafihi hadisi ne mutum ɗaya ne ya ruwaito shi cikin sahabbai amma da ya tashi zai yi aiki ko zai yi fatawa sai aka ji fatawar shi ta saba wa hadisin da ba ma shi kadai ya ruwaito hadisin shin wannan fatawar tashi za ta gargade mu akan ko hadisin da ya inganta ba daga gare shi malamai suka ce a ita fatawa ko aiki tana iya daukan ta'awili amma riwaya in ta inganta ba wani ta'awili da ta dauka shine Abu Hurairah ya ruwaito hadisi karara akan annabi ya ce kaza haram ne sai kuma aka karanta littafin musannaf na Ibn Abi Shayba sai kaji shi abin rorawa yayin fatawa da cewa wannan abin halal ne a tashi fatawar yanzu toshi ta saba wa hadisin da ya ruwaito kenan shin yanzu wannan dalili ne akan mu jefar da fatawar a'a dalili ne akan mu jefar da hadisin muke benganta ba sai mu ce hadisin yana da tashi fuskar sannan kuma ita fatawa tana da tafaskar fuskar ita fatawa hali yakan sa kai da kanka kai wani karatu wata ran sai ka zo kai fatawa aka sun kuma karatu balle riwayar hadisi tunda baka da incin ka saba mishi to haka aiki su da dama zaka ruwaito hadisi sahabi ne ruwaito hadisi sai a zuwa samu aikin shi kuma ya saba ma wannan me yasa ba aiki da fatawar duk suna iya daukan ta'awili me yasa fatawar wani yanayi ne ya kai shi ga yin haka me yasa wannan aiki kuma ya samu kanshi a wani tsunkuki ne shi yasa iya aikata haka domin ai shi kanshi annabi da yake fadan hadisan aikacin lokaci yana saba musu misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin fadi hadisin haramcin shan ruwa a tsaye hadisin sahihi yana cikin sahihi muslim amma kuma sai gashi an zo shan ruwan zamzam sai aka ga annabi an miƙo mishi ruwa kuma ya sha ruwan a tsaye to yanzu wannan hadisin aikin shi ya saba wa maganar da ya fada a can kenan malamin suka ce nan ma ba matsala hatta shi da ya fada hadisin ya zo ya saba wa hadisin a zahiri sai a ce ai hadisin da ya fada a jawabi shine hujja amma aikin da ya aikata yana iya daukan ta'awili misali daga cikin ta'awilan da malamai suke wa aikin nan sai aka ce tayyo wurin cincirin duniya yawa domin a cikin ruwa hadisin dama an ce sai annabi ya je ya same su suna ɗiban ruwan zamzam mutane sun yi musu yawa sai umarce su da su miƙo mishi kofi guda tayyo wannan cincirin duniya mutane da bayyana ne wa wuri ita ta sa babu inda zai tsuguna tayyo don sai aka ce kari akan haka ai ga dawafi wani lokaci ya zo yana dawafi a ƙasa a daidai wannan aikin hajji kuma da cincirin da yawa sai sa aka kawo mishi dabba sai ya hau kun fahimta ba ma ashe ta yi wancan ruwan zamzam ma dalilin cincirin da jama'a ne wasu kuma suka yi ta'awurin wannan aikin nashi da cewa me yiwuwa in ruwan zamzam ne ya halatta a shashi a tsaye amma dai wancan ma'ana ita ce suka fi bayarwa a matsayin uzuri don haka wannan malamin sai ya magana akan cewa to hadisi ahad ko hadisin mutum daya idan an samu shi mutum ɗayan da ya ruwaito shi sahabi ne ko tabi'i ko tabi'ut tabi'ina idan har ya saba ma wannan hadisin to ba dalili bane kace ba za ka karbi hadisin ba dan shi ma ya bar hadisin ba dalili bane kuma kace ba za ka karbi fatawar ba dan ita fatawar ta saba ma hadisin a ya danganci yadda haliyar hukunta wanda yafi shahara da wannan aikin shine Imam Malik Imam Malik so da dama yakan kadaito wajen ruwaito hadisai in yayin fatawa ko aiki kuma sai saba wa fatawar ko kuma aikin naga tambaye sai yace saboda ya saba ma amalu ahlul madina to amalu ahlul madina ba hujja bane kamar da Ibn Taymiyyah ya littafi ya raddi akan haka Ibn Hazm ma ya raddi domin amalu ahlul madina a ganin Imam Malik tunda ɗaya ne da jikoki da tattabakunan sahabbai duk abin da suke yi to daga kakanninsu suka gada duk abin da ya zama ko daga kakanninsu suka gada waye malamin su annabi ya karantar da su wannan dalili ne akan cewa wannan aikin nasu shine daidai hadisin a tuntubi wani uzuri da za a bashi malamin suka ce in Imam Malik yana nufin wannan a matsayin mutanen Madina sun yi ijma'i ne to ai mutanen Madina ijma'in su wani bangare ne na al'umma ba za a iya lazimtawa sauran duniyar musulunci shi ba har su bar hadisi to nan ne sai kuma wani malami ya sake rubuta littafi ya ce khabarul wahid hadisin mutum guda idan khalafa amala ahlul Madina idan ya sabawa aikin mutanen Madina jama'a kun san duk akan hadisi ahad ne gashi nan wajen littafi guda shida kuma nan duk kai suke jira ka karanta ana maraukakin sarki ya taimake mu ga wani misali muke so mu karanto mana shi na cikakkun sharuɗan nan don ku ji jama'a don ku fara tunanin yaya za a yi wannan aiki na gano hadisi sahihi hadisi na 1846 cikin sahih al-bukhari ku ji imam al-bukhari ya ce haddathana abdullah ibn yusuf اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفره النبي صلى الله عليه واله وسلم يا شغو مكه شكرا da aka ci maka bawai akwai hular kwano akan shi hular kwano an da san hular kwano to yana fara da hular kwano sanama na za'u da yake cewa ne hular ta kwano ja'a rajul sai wani cikin sahabbai yazo fa kana sai yace innahu khatin muta'alliqun bi astar al-ka'ba ga ibnu khatam can yayi makankalo na bunan ka'ba faqala qutuluhu annabi yace ku bishi ku kashe shi ibn khatam ne musulunta yayi hijira daga makka ya dawo madina sai kuma ya rido gudu makka to da yaji ba musulmi sun ci makka da yaki kuma ba annabi yayi shela cewa duk wanda ya shiga kaba ku kyale shi duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ku rabu da shi sai ga a to tunda haka ne ni ma barin jama'a makalkalo na bulan kaaba sai je makalkale wannan yace aku kashe shi shi go kashi ta musamman ce bai shiga wannan alfarmar ba yanzu kifan da aka yi nan ne kifan haddi ne na ridda ina fata an gane to wannan hadisin jama'a bizarko ash-shartu al-awwal ittisal sanad wa huwa an yakuna kullu rawin min rawati al-hadith hamana hadha al-hadith min shaykhihi idan ka tashi bincike wannan hadisin binciken farko da wata shine wane ne malamin farko da ya fara karantar da hadisin a duniya aka ji shi annabi sallallahu alaihi wa sallam to imanin ka da annabi ai ya sa binciken ne zakai kuma an ka bincike annabi kai ba ya fara bincike dan me kake bincike dan haka babu bincike dan haka shine malamin farko na hadisin malami na biyu na hadisin shine Anas ibn Malik to kasantuwar sahabbai gaba ɗayan su adilai ne kiyaye wannan zamu zo mu tattauna littafai na musamman waɗanda ake bincikar tarihin sahabbai amma kaɗan daga cikin littafan nan jama'a kun ga ire-iren su
wannan sai ya sahuja insha Allah
ku duba jama'a littafin Ustul Ghaba fi ma'rifati sahaba akwai lokacin da zaka ga hadisi sahabi ko wani mutum ya ce annabi ya ce baka saba jin sunan shi ba to kun ga rashin saba jin sunan zai saka fara tunanin wannan ko sahabi ne ko ba sahabi ba kun ji fa'idar da zata saka zo wannan littafin wannan littafin yana kokarin da sanar da kai suwaye sahabbai suwaye ba sahabbai ba ka gan shi gashi nan yana da ainihin wato mujalladi 6 gashi Usbul Ghaba fi ma'rifati sahaba wato zakoki zakuna zaki na daji yana bi yana farauto maka duk inda sahabi yake kowane lungu sai ya farauto ya tabbatar maka da shi shine ma'ana Usbul Ghaba zakin madawa ne ma wanda ya iya farauta ko kun fahimta to sannan al-Imam Ibn al-Asir kenan al-Jazari Abu al-Hasan sai kuma wannan al-isaba fi tamyiz as-sahaba Ibn Hajar al-Asqalani mujalladi 4 akan buga ta yanzu sabon bugu ne mujalladi 9 idan kuma tana kokarin tabbatar maka da waye sahabin waye ba sahabin ba wane ne aka kira shi sahabi da kusure a halin tabi'i ne to sannan sai wannan litafin wanda yake mutaqaddimi ne akan su gaba da shine al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab kokarin jamewa game da kokarin sanar da kai sahabbai suwaye sahabbai suwaye ba sahabbai ba to wannan mutatafan amfanin su shine yanzu kamar Anas mu dauka cewa ba mu taba jin sunan wani mutum Anas ba bashi ya zo ya ce daga annabi to yanzu kafin ka tafi kutubur rijal itafan da ke tarihin mazajen hadisi ka fara binciken waɗannan tafan guda uku kuma ga wanda suke rubuta litafan suna bin harufa ne misalin yanzu Anas to sunan shi ana sa ran ya zama daga farko farko amma ka gane Anas alhamzar a sama take to akwai wanda alhamzar shi a ƙasa take kamar Ibrahim Idris kun fahimci wannan Ishaq Isma'il to kun ga wannan tartibin nasu daban to sannan harafi na biyu ma nan ma suna lura da shi daga Anas ko alhamzar ne ya biyo baya idan ba to za ka fara ganin Ibrahim kafin ka ga Ishaq sannan ka ga Anas sannan baka dubi dubi Ahmad kuma kun ga ne ba harufan suke kun ga hinci wannan dake jama'a idan ko mata ne ka zo neman sunan su to duk wanda ne tafan kawai karshen su zaka dauko mujalladi na karshe misali barku gari da zara ka dauko mujalladi na karshe na wannan tafan to nan ne zaka samu tarihin mata da sunayen maza wadanda suka fara da abuwa ne da sunayen mata da suka fara da ummuwanci misali yanzu wannan shine al-mujalladur rabi' na al-isaba fi tamyiz as-sahaba bari ka gani kaga gashi Amatu bintu Abul Hakam kaga sunan mata to nan din mata ne amatu amatu ba Khadija ba Shuqaura ba Fakhra haka zaka ga sunan mata da sunayen ainihin da suke farawa da alkunya Abu Harun Abu Hashim bashin ko kun fahimta jama'a daga in kana neman sunayen da suka fara da Abu ko Ummu to a mujalladi na ƙarshe ake duba na wannan littafin na tarihin sahabbai haka cikin wannan al-Isti'ab din kaga wannan shine mujalladi na ƙarshe kaga gashi Anisa Ad-Dakhaiya Anisa An-Nakhaiya gashi Buhaina gashi Badila sunayen mata ne duk nan Khawla wa yuqalu Khuwaila Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq kaga ni Atika binti Abdul Muttalib kaga ni to sannan Ummul Haris Ummu Shuraik gashi haka to haka kuma Abu Juhaym al-Ansari gashi Abu Thabit Abu Sa'laba al-Ashja'i gashi nan Abu Akhram haka kun kinci wannan jama'a dan haka matakin farko game da binciken sai ka fara binciken yanzu sahabin wannan hadisin ne ji cewa Anas ne gon to sai ka bincika in ya tabbata waɗannan littafai sun nuna maka cewa sahabi ne to karka yi bincike akan shi sai dai kai bincike na kokarin sanin shi waye Anas in shi aka haife shi yaushe ya rasu wani gari da wani gari ya zauna su waye ɗaliban shi a cikin tabi'ai a cikin sahabbai su waye malaman shi dan akwai sahabbai ɗaliban sahabbai kamar Abdullahi ibn Umar almajirin mahaifin shi ne yana yin ruwaya daga Umar kamar hadisi na bina 40 hadis ko kun fahimta hadisin malaika Jibril din nan ko kun fahimta sai ya tambaya mal islam mal iman kaza kaza Abdullahi ibn Umar ya rawaito daga baban shi ne Abdullahi ibn Abbas almajirin Umar ne Abdullahi ibn Abbas almajirin Abu Hurairah ne Abdullahi ibn Abbas almajirin Ali ne Abdullahi ibn Abbas almajirin Usman ne to wannan ka gane wannan cikin sahabbai akwai irin haka sannan ka gane a cikin tabi'ai suwane ne almajiran shi shi wannan sahabin sannan bari ku ji a cikin tabi'ai shi wannan sahabin suwaye kuma malaman shi akwai sahabban da suka karatu wurin tabi'ai kamar Sa'id ibn al-Musayyib ya karanta da sahabbai da yawa dan ya tattaro ilimin da wasu sahabban ba su da shi to kun ga karatu wannan tafsir zai baka kyakkyawar sanin game da wannan ko to in ka tabbatar sahabi ne ka karanta tarihin shi yanzu ka san shi kenan gobe an ce Anas dan Malik zaka yi mana bayani kamar kun zauna da shi to waɗannan littafan daga cikin muhimmancin su suna bada muhimmanci wajen tabbatar da sahabbantakar amma akwai littafin Kitabut Tabaqat shi dalili ya zo shi kuma zaka ga mun zo shi kuma yana kokarin gano salsala ne wane asalin sa ɗaya da wane wane asalin sa ɗaya da wane wane asalin sa ɗaya da wane wane zo waɗannan to in ka gano wannan to sai kuma ka ga wane ne almajirin Anas a cikin wannan hadisi shine Ibn Shihab to Ibn Shihab ba shi ne sunan shi ba an ce dan Shihab wane ne shi waɗannan littafai ba za su wadatar maka ba ba sahabi ba ne to yanzu sai ka koma kutubur rijal kutubur rijal ga yadda suke yi waɗanda suke da firasa wanda mutum yawancin su suna da firasa misali
dubo wannan littafin jama'a
wannan littafin tahzib tahzibul kamal na al-hafiz al-mizzi duk juz'in da aka zo na ƙarshe sai an yi mishi firasa wato table of content menene ke cikin shi to wasu malaman da suke aikin gyaran waɗannan littafan suna kaiwa matuƙa juz'i na ƙarshe ko juz'ai biyu na ƙarshe gaba ɗaya suna barin su a matsayin firasa ne misali wannan aikin da suke na siyaru alamin nubala kun ga mujalladan nan na ƙarshe gaba ɗayan su duk firasa ne waɗannan duk firasa ce dan haka duk sunan da yazo maka zaka iya kokarin cafko shi a nan Ibn Shihab ya shahara da ana ce mishi Ibn Shihab ya shahara da ana ce mishi Az-Zuhri amma sunan shi na gaskiya shine Muhammad to bai cika shahara da Muhammad din ba to yanzu yadda ne yazo yace an Ibn Shihab daga Ibn Shihab sai kai kokarin duba waɗannan sunaye ne suka fara a nan da harafin a in ka gano sai ka ga ya fara kawo maka ibnu sai ka ga Ibn Shihab to ya kawo maka Ibn Shihab annan shi rasa sai ya ce maka amma sunan shi na gaskiya wani dan wani amma tarihin shi yana nan a cikin mujalladi na kaza a wannan littafin, to kana dakuwa sai ga tarihin nashi.
Kun fahimta kuma?
To yanzu kaga kamar ni Ibn Shihab yace sami'a Anas bar qaddamahu al-ba'd ala ashabi Anas, haka ce ya ji karatu wurin Anas. Sai nan yace a ai wasu malaman ma suna cewa daga cikin almajiran Anas shine sama da kowa, ba ma rawaji kadai ba, shine babbama. Kana Abu Hatim, al-Imam Abu Hatim yace asbatu ashabi Anas wadanda suka fi tabbas game da almajiran Anas sune az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri. Malik ma fata an gane Malik ibn Anas sami az-Zuhri. To wannan mun gana da wancan, bayan da kaji cewa yanzu al-Imam az-Zuhri ya tabbata almajirin wa almajirin Anas, an samu ne ittifali sanad, to sai ka ba ka bincike halin Zuhri dan yanzu ka tabbatar da cewa dan wannan malamin da ya faɗi wannan maganar shine wa al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi galibin ilmin shi an samu akan dan shi ne Abdurrahman, dan ya buwaye karatu ya dawo ya tsufar rakam, to haka sai zauna da dan sai ta zuba mishi karatu, dan kuma sai zama zabit ya tashi ya rubuta tafsir da dama waɗanda ilmin uban ne, domin galibin abin da ke cikin littafin sa'altu abi fatala abi haddathani abi akhbarani abi qala abi an fulan sa'altu abi an fulan, don haka mutu yawancin abin da ke cikin littafin ilmin uban ne ga littafin. Dashi al-jarh wa ta'dil mujalladi tarani, wannan littafin galibin kaga an ce Abu Hatim ya ce, to galibin maganganun suna nan. In ba haka ba fa akwai kitabul ilal,
wannan kitabul ilal din sai da dama yakan faɗi maganganun su zama anan, ka gan shi gashi
gashi aikin da bai ƙaru ba, mun gan shi gashi sentiment ne kamar misali. Wannan kitabul ilal ne, to galibi sai ka ji maganganun da ake cewa Abu Hatim ya ce, ka gani gashi daga budowa yake qala abi hadha khata inna ma huwa mawqufun, din maganganun sai ka ji kuntu li abi na ce wa babana al khata min abul walid qala la adri min abul walid am min hammad, din maganganun haka da gani qala abi qala abi qala abi kuntu li abi lam yasma yunus min abi sa'id qala la haka, shi gaba dai ilmomin uban ne yake ruwaito duniya, dan uban ya ji ya gama yawo kaka aka ce ya rubuto littafai da ilmomi masu yawa sun to sai jirgin ruwa yake fadda su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, in kana karanta tarihin sai ka tawa shi kuka, jirgin ruwa yake fadda shi gashi tsoho kusan shekara 80, amma shi littafai yake jiwa. Yace haka na samu wani allo, allo ya samu wato wani katako na jirgin ruwa ya dan makane akai, yace amma littafin sai ya dora su haka. Tawassulin da yake yi, ya Allah ka tseratar da ni in kawo Abdurrahman wannan ilimin ya isar wa da duniya, shi yanzu ya sabakar amma dai kawai ilimin ya isar da duniya. Yace ana cikin haka wannan Allah ma sai tuntsire da shi kai sai kenan, sai kan sai koma, yace yana iyo a saman ruwan haka amma yana daga littafin sama, to har sai da Allah ya mishi bukata. Kun ga gashi nan dan ya kiyaye wannan amanar da uban ya dora mishi, wannan ya tara mana akan ilmi, wannan kuma akan abin da ya shafi al-jarh wa ta'dil. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To yanzu ya tabbata ka ji tarihin Zuhri ko kana baka san halin Zuhri ba? To yanzu ka san da baka duka san halin Zuhri, ku dube su jama'a ba sai mun dauko ba. Littafi mafi girma wanda ainihin wata rubuta wanda zai sanar da kai halawan al-Imam az-Zuhri da shi da duk wani malami da baka ji an ambaci sunan shi a hadisi, littafi mafi girma da tacewa da wadatar da kai akan kusan duk abin da kake bukata har ga kare shine wannan littafi, gashi Tahzibul Kamal. Wannan littafin zamu zo zamu karatu na musamman nan fara jarh wa ta'dil game da littafin nan. Asalin littafin ne Umdatul Ahkam ne ya rubuta shi, al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Malami ne je gama yin karatu kakab da ya dawo garin sai fara karanta da su, sai fitina ta barke. sai zama gabaɗayan malaman ma ba sa fahimtar me yake cewa shine yake sai kwashi ina shi ina sai koma kan dutse sai kafa buka sai ta rubuce rubuce to daga cikin ilimin da yayo shine ya bi dukkan mutanen da kake jin sunan su a Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah dukkan su yaji ya binciko tarihin su a duniya kuma ya haddace da ka to yazo ya bauna zai fara karantawa yau fitina gobe a hada mai makirci ka ba ka karanta tarihin shi ga tarihin can Samiriya ya kusan shafi 60 a cikin muqaddima ta ainihin Umdatul Ahkam al-Kubra fitintunu suka yawa sai dai ai ba zai samu damar karantar da wannan ilimin ba balle ya rubuta sai dai zaman shi sai ya fara rubuta wadannan ilmomin to daga cikin abubuwan da ya rubuta din rage wannan malam daga cikin abubuwan da ya rubuta din shine akwai littafin al-kamalu sirrijal wannan littafin in an buga shi kenan ba buga shi ba har yanzu zai zama mujalladi 60 ne haka kai kimanin shi to wannan littafin ne sai al-hafiz ibn ziyad dauke shi sai karance shi da ya karance shi sai biya tace shi ya kara wasu abubuwa ya rage wasu abubuwa shine aka buga shi a cikin mujalladi 35 shine littafin tahzibul kamal asal littafin sunan shi al-kamalu fil rijal cikakken littafi game da mazajen kutubus sita Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah to yanzu in ka dauko wannan zaka samu tarihi cikakken tarihi Ibn Shihab az-Zuhri to yadda zaka yi malaman suna yi maka wani dan taimako kadan wanda zai taimaka maka dangane da hanyar da zaka bi ka iya ainihin wato samun tarihin malaman da kake nema a sauƙaƙe in ka duba karkashin lamba in suka ce mujalladi na kaza sai su gaya maka nau'in sunayen da ke cikin wannan yanzu misali wannan mujalladi na 12 ne a ciki akwai tarihin masu suna Amr da masu suna Isa to yanzu kai ba su kake nema ba kaga hanya ta zo maka da sauki sai ka ajiye haka sai ka sake duba to ga Muhammad ga Muhammad Muhammad ya fara daga mujalladi na 24 da 25 da 26 ya karki a 27 to annan ne a tsakanin waɗannan zaka yi kokari ka gano Muhammad ibn Shihab az-Zuhri to zaka ji duk abin da kake nema game da tarihin shi nan tarihin shi ne gaba daya da halayen shi da dabi'un shi malaman shi ɗaliban shi garurukan da ya shiga inda bai shiga ba waɗanda suka shigo garin su waɗanda shi ya shiga garin su duk zaka ji wannan to amma in kana son ka ga wasu dabi'u waɗanda kai kuma a matsayinka na ɗalibin ilimi da malami kake so ka kwaikwayi zuhuri akai ko to ba nan zaka duba ba sai ka duba sirr alamin nubala ita kuma sirr alamin nubala tana ba da ƙarfi ne game da dabi'u na malamai misali yanzu ka karanta tarihin al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi sai ga ana cewa tun da yake bai taba aje kudi ba ana siffanta shi da me da saha da karam yana da karamci da ya samu kudi sai ta diba yana raba mutane wadannan dabi'un ko zaka yi mamaki Samir bai je tace wannan tarihin haka yake Samir ba ya aje kudi yanzu kai rantsuwa Samir bai da riyal 1000 to kar kai mamaki ba za kai ka fara ba shi ma Samir ba ya samu kudin shi haka ba ga yana raba sai ce kai kake da bukata sai ka sai kana ba wai da bukata bane amma sahadin ne karanci ne to irin waɗannan dabi'un na malamai waɗanda ake kwaikwayon su anan zaka rinka gani anan ne zaka yana siffanta malam wani dogo ne malam wani gajere ne malam wani yana da fadin kirji wani yana da babban goshi wani gemin shi yana sa lalle wani gemin shi baya sa lalle shi yana bada muhimmanci ne game da halayen malamai shine sirru alamin nubala to in ka gane sanin Imam Zuhri anan kaga ga wani littafi shi kuma tazhibu tahzibul kamal al-Imam az-Zahabi ne wa ma'ana yode wannan din wai wannan din yayi yawa to zai bi wasu abubuwa yi musu gyaran fuska shine da tazhibu tazhib tahzibul kamal tazhib daga zahaba wato tafiyar da wasu abubuwan da ke cikin wannan littafin gashi nan mujalladi 11 ne sannan sai kuma wannan ikmalu tahzibul kamal wannan tahzibul kamal din shine wani malami gashi shi kuma yanzu yace ainihin ikmalu tahzibul kamal abubuwan da yake gani wannan malamin bai cika ba misali malamin Imam Zuhri idan guda 50 ne shi wannan ya kawo 30 wannan sai kokarin kawo maka sauran 20 din dan haka karka sai wannan kai kace baka bukatar sauran a kowanne da amfani shi sannan sai kuma Ibn Hajar ne ko Ibn Ram shi kuma sai yace tahzibu tahzib lairayewar wannan wannan din nan da aka rairaye shi daga kamal to shi kuma ya rairaye shi ba shi ne kaga tahzibul kamal Ibn Hajar din wannan aikin sai bayan kuma akwai darasi na musamman wanda za mu bada muhimmanci game da wannan littafin sai dawo sai ya rairaye lairayewar sai kusanto haka da shi sai sanya mishi takribu tahzib takribu tahzib Ibn Hajar ya yi shi ne don ya kawo maka taƙaitaccen tarihin mai riwaya sunan shi baban shi kakan shi alkunyar shi nasabar shi da kuma halin shi sannan a wajen ƙarfin haddawa ya ɗaga mutane martabobi kaza misali martaba 12 sai ka ji ya ce wane min tabaqatil ula yana daga cikin tabaka ta farko ta mahaddata to cikin sahabbai kenan ka neman shi layin sa Aisha ka neman shi layin sa Jabir ka neman shi layin sa Anas sai ka ji ya ce fulanin min khamisa wane yana daga cikin tabiyar to zaka samu hadisin shi hasanin ne kenan yayin wannan abubuwan duk ya bayyana zamu yi ne karatu akan haka insha Allah ta'ala to da Ibn Hajar yayin wannan aikin malamai kuma sai suka yi ta biyo baya ina ga muku nan din nan da ku gani duk aiki ne da malamai suka yi ta akan rijal na kutubus sitta duka aiki ne kawai wanda ba munasaba ce yanzu ta tsaya ai bayani ba amma kada abin da nake so ku gane shine in kana son ka samu tarihin malami wato ba gaggawa zaka ba kace kana son a daren yau sai ka karanta tarihin Imam Zahabi a zaka dauka kanka ne littafin nan duk zaka je su ka karance su to sai a waye gari bayan shekara 10 ko wadannan littafin sai zama duk ka gama da su saboda yau ka je ka karanta tarihin Anas kuma ka karanta tarihin wannan jibi ka karanta tarihin wannan gata ka karanta wannan citta ka a hankali sai a waye gari duk ka kwashe tarihin su to zaka waye gari nan gaba da an zo da wani an ce sahabi ne sai ka ce baka san shi ba to yanzu ka kai ka ce baka san wane ba kenan amma yanzu kana danye dama kai baka san kowa ba kowa bai san ka ba an ja maka suna wani ka ce baka san shi ba ba ma wa ka sani baka san kowa ba amma wanda ya dade yana bincike yana bincike sai ka ji ya ce ban san shi ba to in ka ji wani ya ce ban san shi ba kar ka ce ya ni ma ban san shi ba a'a ba kai yake magana ba to dan haka jama'a kun ji Anas sahabi ne Ibn Shihab bin Zuhri zamu zo zamu ji tarihin shi daya bayan daya amma ittisalu sanadi ya tabbata sannan sika ne amintacce ne kenan adli sannan sai Malik ibn Anas Malik dan Anas shi kuma Sami'a Zuhri Imam Malik ya ji Zuhri to kun ga yadda zaka yi bincike game da Zuhri ko haka zaka yi bincike kawai game da Malik ya ji karatu na Zuhri wala zanahu kuma ya lazimce shi wa qaddama fihi ala baqiyati ashabi az-zuhri a cikin almajiran zuhri gaba daya ana gabatar da shi wa qawlu ahmad wa yahya al-qattan wa ibn ma'in min malamai daga cikin malaman tarihi sune su imamu ahmad da yahya al-qattan da yahya ibn ma'in suka ce duk cikin almajiran zuhri to ana gabatar da imam malik bari ku ji abin da abu hatim yace wa qala abu hatim yace malik asbatu ashabi az-zuhri Malik shi yafi tabbas daga cikin dukkan almajiran zuhuri fa in khalafu malikan min ahli hijaz hukima li malik in har aka samu wani mutum ya ruwaito hadisi daga makka ko madina ya saba wa malik to kawai malik ne yake da gaskiya shi wancan kawai kuskure ne riwayar shi waka za qala al-juzaqani haka al-imam al-juzaqani ya fadi zamu zo ne karatu akan littafin juzaqani juzaqani wani malami ne na sunna mai zafin fada da yan shi'a da khawarij don haka yayi wani littafi littafin dan karami ne amma littafin ya fi attarugu zafi tun da farko ma da fada ya fara littafin din zafi so da haka mafi yawancin malaman hadisi da suka biyo bayan shi sun amfana da littafin nashi duk da dan karami ne littafin ina fata an gane ahwalur rijal na al-imam al-juzaqani malamin nasa'i ne da abu dauda sannan sai abdullahi bin yusuf to abdullahi dan yusuf sami a malikan ya ji malik wa kuddina fi riwayatil muwatta an malikin ala ghairihi idan har daliban da suka ruwaito muwatta daga malik ku ji jama'a dukkan daliban da suka ruwaito muwatta daga malik suna da yawa amma riwayar abdullahi ibn yusuf ita ake gabatarwa
قال ابن معين ابن معين يكي ما بقي على أدين الأرض أحد أوثق في الموطة أي عن مالك من عبد الله بن يوسف يكي دقى تكي وقتا بس كرجع الدنيا أيو باب واندي في تبز جمد رواية الموطة كما عبد الله بن يوسف تشين مالا من بخاري توانزمان نمكي قوكالين تبتا مكا اتصال السند kaji hanyoyin da ake bi a tabbatar wane ya tabbata dalibin wane ne littafin tarihi zaka je ka duba so kuma saniyan adamatul riwa adamatul ruwa adama masu riwaya barka jin ne aka ce game da Anas ibn Malik aka ce sahabiyun ita ce kalmar da ake faɗa musu sahabi ne wa sahabatu kulluhum udul sahabbai dukkansu adilai ne sai ibn shihab kuma barka ji abin da aka ce adilun adili ne muttafaqun ala jalalatihi malamai duk sun hadu akan darajar shi qalahu al-hafiz ibn hajar fi at-taqrib ibn hajar ya faɗi haka a cikin taqrib barin dan yi wata magana jama'a saboda mun taɓa magana da wani sufi a ƙasar nan wanda ni na san yayi karatun hadisi tun ba mu taso ba amma sai ya kasance yana amfani da karatun shi na hadisi dai ta hanyar ainihin wato raya bid'a wato shi littafin taqribut tahzib jama'a kamar da kuka ji na gaya muku asalin rerewa rerewa ce baka dogaro jikin shi sai in bayan ka karanta manya-manyan littafan ka riga ka san misali ibn shihab az-zuhri yanzu aiki ya kama ka cikin gaggawa kun fahimta to sai ka dauko taqrib sai ka tuno menene magana ta ƙarshe akan shi dan haka a halin farko ba da shi ake dogara ba a halin farko manya-manyan littafan da suka fadada akan tarihi su ne na dogara amma in ya zama ka karanta su ko kun fahimta jama'a kun san akwai irin wannan galibi dalibai da suke rubuta jarabawa idan lokacin jarabawa ya zo za ka ga dalibi ya ware wani littafi wanda yake intikhabin mas'alolin da yake zaton za a tambaye shi sai ka ga biya ware sai gan shi da dan littafi dan karami a aljihu manya-manyan littafan shi nan nan biya tattara muhimman abubuwa anan ko to ma'anar littafin taqrib kenan kun ga yanzu a shi wannan littafin ga dalibi littafin cin jarabawa ne ko amma ran da ya zama malami zai dauke shi lakka da shi to haka asalin littafin taqrib ba a dogaro da shi sai an karanta wancan wannan malamin ya rubuta littafi ne yana wa marigayi malam Ja'far Mahmud Raddi akan cewa Allah na sama sai ne takakkiya na same shi har gida nake mishi malam ka bani mamaki kuma I'm sorry malam ka girme mu sama kake da mu tun kafin mu san me hadisi kai tuni ma kai hadisi amma malam ka cire mana wando a kasuwa gaskiya da haka na fara magana nayi haka ne dan magana ta dikkir jin shi kuma ta dikkir jin shi din dan da yayi zama ne na kashin gide sai tashi ya zauna yace to lafiya nace malam na samu littafin da kaiwa malam Ja'far Mahmud Adam Raddi akan Allah na sama ni na san kai malamin hadisi ne nace don 1979 na fara mallakan littafin ka wannan aqidar da shi Ja'far ya tabbatar aqidar malaman hadisi ce kai kuma malamin hadisi ne to yanzu nan Ja'far kake wa Raddi koko malaman hadisi koko waɗanda suka gabata kamar al-Imam az-Zahabi da ya littafi akan al-Ulum da Ibn Qudama da ya littafi ya sanya mishi shi ma al-Ulum da shi Zahabi da ya sake littafi ya sa mai Kitabul Arsh shin wa kake wa Raddi akai to gaskiya sai zama na daure shi da jijiyar jikin shi sai ce to tunda dai kun fahimce ku sai mu zauna lafiya nace a akramakallahu baka bani amsa ba mas'ala Allah na sama duk malaman hadisi aqidar su kenan haka sabon ya bada labari a cikin aqidatu ashabul hadis aqidatu salaf wa ashabul hadis sabon ba sabon ne safota tafsir ba sabon ya rizo din shekara 800 da ta gabata yana da littafi aqidatu salaf wa ashabul hadis yace aqidar malaman hadisi gaba ɗayan su ita ce Allah na sama kai kuma malamin hadisi ne ya ka saba musu sai ce wai ma ni na samu littafin ne nake yanzu haka yana cikin mota ta a kofar gidanka da na aje yana mamaki don a boye suke raba littafin isu to da ƙarshe da muke magana sai nace ni ina da yakinin hadisan da ke tabbatar da cewa Allah a sama yake hadisai ne dukkanin su sahihai babu shakka akai sai ce akwai waɗanda ba su inganta ba nace na yadda akwai waɗanda ba su inganta ba nace mu aje waɗanda ba su inganta ba waɗanda suka inganta ma suke Abu Dauda da Tirmidhi mu aje su cikin sahihul Bukhari da Muslim hadisan da suka zo suna tabbatar da Allah na sama malam ka san sun kai haddin mutawatir yake ya sani sai ce to amma ai kuma wajibi ne a yi musu ta'awili, sai nace musu ta'awili haramun ne domin sifa Allah ce, kana ta'awili ne akan abin da ka sani. Yanzu in na so an ce kai dogo ne malam, zan iya ta'awilin ce kai gajere ne dan na san ka. To da magana ta magana a cikin maganganun mu jama'a, sai sako wannan maganar, sai ce mafi yawancin ku ku salafiyya musamman na wannan zamanin, sai ce bil akhas shi takwaranka, yana nufin Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yace kuna dogaro ne da littafin takrir wajen takhrijin hadisan ku. Wannan magana ce nake so in yi gyara akai. Sai nace mishi a wannan kuskure ne, nace ai malam sanannen abu ne a cikin manhajin malaman hadisi, matakin farko ana dogaro da manyan littafai ne. Nace sai mun karanta waɗannan manyan, yace kamar waɗannan shi ne na gaya mishi waɗannan. Bayan mun karanta su, idan buƙatar takhrijin hadisi ta kama, shine sai ka ce wane 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 kaza ne, haka Ibn Hajar ya faɗi a cikin taqrib, baya nuna cewa iyakacin taqrib din nan ka taɓa karantawa. To ina faɗakar da mu wannan ne, in akwai masu zargin malaman hadisi da wannan gazawar ko taƙaitawa, su san ba haka bane. Idan kuma akwai waɗanda su kuma tun farko sun taso da tarbiyya ta lalaci akan cewa kawai suna dogaro da littafin taqrib ne, to wannan ma kuskure ne. Dan haka in kana son tarihin Ibn Shihab, ba wai zaka duba littafin taqrib bane wanda zai kawo maka tarihin Ibn Shihab a sadara daya, zaka karanta littafin tarihin Ibn Shihab ne a cikin waɗannan manyan tafai waɗanda zaka iya ganin tarihin shi zai iya kaiwa shafi 30 kuma kamantan su, ka bi ka karanta da kyau, sannan ka je wasu littafan ka karanta. To sa'an nan idan da bukata ta kama ka, za wani yana tambaya ka Ibn Shihab mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba, sai ka ce mishi dubi taqrib, dubi ya ce fiqatun sabat hafiz babu adl, ka gani eh shikenan kawai. Dan haka yanzu bukata ce ta gaggawa ta kama, ko kun fahimta jama'a? Yanzu kamar kamfanoni suna daure motina ne da inji, zai sa inji kwar sai a daure ko, to sai mota ta lalace wa kamfani suna kan hanya, sai a ce sai an koma ce sai a sa spana. To ka koma a ce kamfanin Toyota ko kamfanin Peugeot da spana suke abin nan, wannan bukata ce da gaggawa ta kama. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka kun ji maganar da suka faɗi dangane da Ibn Shihab game da Malik, fa sai ya ce adlun Malik adli ne. Kama Nasa'i, Nasa'i ya ce ma indi ba'da tabi'ina anbal min Malik, a wurina a cikin mutanen da suka zo bayan tabi'ai babu wanda ya kai haɓaka kamar Imam Malik, wala ajalla minhu, babu wanda ya kai shi girman daraja, wala aman ala alhadith minhu, babu wanda zan fa amincewa akan hadisi fiye da shi. Wannan fa shine matsayin mu game da Imam Malik. Duk waɗannan da ke hayaniya su gaba ɗaya ma ba san Imam Malik ba, suna danganta kansu zuwa ga mazhabin Imam Malik, don wani saboda shirme bai san Maliku sahabi ne ko tabi'i ba ne ko tabi'ina, amma kuma yana bin Imam Malik. Malaman hadisi su suka fi kowa sanin darajar Imam Malik da matsayin Imam Malik. Dan haka kun ji yanzu Imam Malik, sai kuma wa sai Abdullahi, Abdullahi suka ce adlun wa thiqa wa saqahu ghairu wahid wa thiqa huwa man jama'a bainal adala wadh-dhabt. In ka ji sun ce thiqa, to kalmar yabo ce wadda ta hada hali na adalci da kuma hadda. Dan haka ka kiyaye. In ka ce adl bai isa ba, in ka ce babit bai isa ba, sai an hada su biyu a ce adlun babitun, to madadin a hakan aka ce fiqa, to ta isar amintacce mai hadda. Dan haka yanzu wannan yanzu a aikace jama'a, mun samu sifa ta ittisalus sanad, mun samu adana ta ruwa, dukkan masu riwayar adilai ne. To sannan sai kuma bab, haka shi ma bab din nan zaka je ka bincika mai aka ce game da su, sannan sai kuma ka dawo sifa ta biyar ita ce ne intifa'u shuzuz, babu shuzuzi a ciki, sannan sai intifa'ul illa, babu illa. Idan aka samu haka a cikin hadisi jama'a, hadisi ya zama sahihun kamar yadda malam yake cewa, mu koma mu sake dubawa. Wa khabarul ahad bi naqli adlin tamu dhabti muttasil as-sanadi ghayra mu'allalin wala shadhin huwa sahihu li dhatihi. Jama'a kun ji, hadisi ahad idan yazo da riwaya adili mai cikakkiyar hadda wanda ke da ittisalus sanad, bai da inna babu shuzuzi, shi yake kira sahihun li dhatihi. To sahihun li dhatihi jama'a hukunci ne na isnadi shi kadai, isnadi ɗaya ne, ma'ana wannan isnadin shi da kanshi ya inganta, baya bukatar sai an samu wani an tokara mai. To sai malam yace wata tafawatu rutabuhu, waɗannan martabobi nashi suna hauhawa suna fifiyar juna bitafaruti hadhihi al-awsaf, da gwargwadon yadda waɗannan sifofin suka ƙara hauhawa ga juna. Misali, idan wani malami ya ruwaito hadisi anan kamar Imam Malik aka ce siqatun sabtun, sai ka hukunta hadisin shi sahihi. Idan wani ya ruwaito hadisi kamar Shu'ba, shi kuma sai aka siffanta shi da sifofi guda uku: siqatun sabtun dabitun mutqin. Na daga cikin aikin da zamu zo mu karanta, in suka so wannan malami sai su yabe shi da kalmomi fiye da daya, to dalili ne akan darajar shi ta karu, ko kuma su yabe shi da kalma ɗaya sai su maimaita ta, sai su ce siqatun siqatun amintacce amintacce, ko siqatun mutqin amintacce gwani, ko siqatun dabit amintacce mai hadda. To idan hadisin wane, shi wane yana da sifofi biyu, wane ruwaito hadisi shi kuma yana da sifofi biyar, shin martabar wannan ta ɗaukaku akan wancan ko bata ɗaukaku ba? To don haka hadisin wannan da ya samu ɗaukakan martaba yana ƙara inganci fiye da na wancan. Shine wata tasawatu rutabuhu, martabobin hadisi suna fifiyar suna hauhawa juna bi tafawuti hadhihi al-awsaf, da gwargwadon yadda waɗannan sifofi suka hauhawu. Jama'a ai bai fahimci wannan gabar ba, wato ina son ni wani littafin kyakkyawar fahimta. Rutab jam'i ne na martaba, to wata tafawatu daga fata al-sawat al-sawt fata wa futu al-murtaqa, ma'ana abin da ya hau sama, abin da ya zarce, abin da ya wuce. To waɗannan sifofi in suka hauhawa akan wani, to ana titita hadisin shi akan hadisin wancan. Bari ku ga misalin haka din daga cikin littafin taqrib. Idan ka bude littafin taqrib zaka ga yadda yake siffanta mutanen, dubi. Barkaji yace Mansur ibn Abul Aswad Al-Laysi Al-Kufi, yace Mansur dan Abul Aswad Al-Laysi Al-Kufi yuqalu, amma a wata fadar aka ce ismu abihi Hazim, sunan baban shi Hazim ne ba Abul Aswad ba. To ta iya yiwa shi Abul Aswad din alkunya ce, Hazim din shine suna. Sai yace Saduqun, kuji Saduqun, yace mutumin kirki ne. Ibn Hajar waɗannan kalmomin sai da ya fassara su a muqaddima. In yace Saduq yana nufin mutumin kirkin da kirkin shi bai kai siqa ba, dan haka duk mutumin da yace Saduq yana nufin hadisin shi hasan ne. Sai yace rumiya bit tashayyu, an jefe shi da shi'anci. To idan ka ga Ibn Hajar ya ce rumiya an jefe shi, to shi Ibn Hajar bai yadda ba kenan, dan ya gina magana alama na musamman fa'ilu, an jefe shi da shi'anci. To wannan jifan shi da aka yi da shi'anci, idan kana son ka fita daga rudani, ya tabbata dan shi'an ko bai tabbata ba? Shi'ancin wanda iri na zagin sahabbai ko ba na zagin su ba? To Ibn Hajar ba zai bayani ba anan, don wannan littafin takaitacce ne. Littafai guda biyu zaka samu anan, ko guda uku, waɗanda an rubuta su ne don wannan mas'alar. Littafin farko shine littafin Mizanul I'tidal, da kuma ta'liqin shi mai suna Lisanul Mizan, da littafin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal na Al-Imam Ibn Abi Al-Jurjani. Waɗannan littafan an rubuta su ne don ayi wankan tsarki ga wasu waɗanda an zarge su ba su zargu ba, da kuma wasu waɗanda an zarge su kuma ya tabbata su a beban zargin ne. Ku kiyaye amfanin waɗannan littafan. Yanzu wannan Mansur din, in kana son ka fita daga rudani nan, dai kaga da ya kawo maka magana kawai yace an jefe shi sai ya bar magana, amma shi yana nuna bai yadda ba. Amma ta iya yiwa ka ce dan me Ibn Hajar ba zai yadda ba, a'a ba lokaci anan, ba lokacin yi wannan bayanin bane. Ga babban littafin shi can da ya rubuta mujalladi 9 Lisanul Mizan, zai kawo sunan wannan. In ya kawo anan zaka ji tas bayanan akai, ka karanta littafin Zahabi. To sa'annan akwai wasu littafai da Imam Zahabi ya rubuta akan irin waɗannan mutanen, ga sunan wasu ƙananan ƙananan littafai ne jama'a.
sai yake so mara sai saboda yadda lokacin ya tafi bari ne haka bari ne kan mai uwa da wabi jama'a kun ga littafin da nake faɗi dazu jama'a أحوال الرجال نجر جاني اللي تافين ده تفسها يا فارا ده اللي تافين بيرجي وينشي أبدا خوارج كوكرا الإمام الجوزة تاني سو ماذا كونت اللي تافين مو أنا أكم مختلفين waɗanda aka jefe su da ikhtilafi Imam Az-Zahabi ya rubuta wani littafi mujallad guda jama'a kan wannan mas'ala kun zo kan mas'ala yanzu dai kun fahimci duk sanda kaga irin wannan to yanzu kaga wannan wace martaba aka bashi saduq dan haka hadisin shi menene hasan to bari ka ji wani kuma منصور ابن زازان منصور ابن زازان شي كوما ينتي بزاين زا اكرنتا دا زي زاين رامي دغو وزال دا كوما زال معجما ماسو دغو دكا دغو دا دغو سي يتي الواسطي متمن غارين واسط ابن مغيرة بابا مغيرة الثقفي با مغيرة فصحابي با مغيرة شو سي يتي ثقتون امنتتيني sabtun tabbatacce a cikin amincin abidun mai yawan ibada yanzu wannan in ka tashi me zaka hukunta hadisin shi sahihi to kun fara fahimta ma'anar wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf da gurgurdan yadda waɗannan sifofin suke da gurgurdan yadda zaka rinka siffanta hadisan ko kun fahimta yanzu bari ku ji wani kuma Mansur ibn Abdurrahman al-Ghudani yace duban mai mu'jama al-Basri al-Asham sai yace saduqun to amma sai yace yahimu saduqun yahimu mutumin kirki ne amma yakan yi kuskure to yakan yi kuskuren nan ta rage mai daraja daga wancan kadai da aka ce saduq dan haka da za a samu hadisin shi yayi karo da hadisin wancan da aka ce saduq ka rasa yadda zaka hada su sai ka jefar da hadisin wannan da aka ce yahimu din dan shi an siffanta shi da wahami wancan ku ba a siffanta shi da wahami ba jama'a kuna fahimta misali ne nake mana bara a sake bude wani wurin aimanan bude mana littafi yace sa'awa ga kuma wani sa'awa sunan shi kenan sa'awa din yace bi fatihi awwalihi wa sukuni sanihi al-mahri shi kuma sai yace maqbulun to Ibn Hajar a muqaddima yake duk wanda nace maqbul hadisin shi baya zama hasanun illa inda al-mutaba'a sai in ya rako wani ne ko kuma in ya rako shi yanzu kaga shi kuma maqbulun martabar bata kai martabar saduqun yahimu ba saduqun yahimu bai kai martabar saduqun ba saduqun bai kai martabar siqa ba siqa bai kai martabar siqatun 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 bai kai siqatun siqatun abitun babit misali ina so mu kai ga wanda zaka ga an siffanta shi da waɗannan irin siffofi masu yawa malamai kenan jama'a wato irin waɗannan siffofin jama'a wani lokacin sai an je kan irin su Imam Malik ne fa dan cin waɗannan siffofin malam yana da wahala yafi wahala fiye da samun first class na jami'a dan ba su dade suna bincike akan ka ne su ta gwada hadisanka da hadisan sa'o'inka da hadisan ƴan ajinku da hadisan ƴan ƙasarku da hadisan ƴan zamaninka su dauke ka su fitar da kai daga makarantar su gwada haddarka da haddar wasu ƴan makarantar kasu dadi suna aiki akan ka shi yasa duk wanda bai san yadda suke wannan aikin ba shine bai san kimar in aka ce sahihi ko da'ifi ba yana ganin magana ce kawai da aka fadi saboda wani ya bata maka rai to
kenan dai haka zaka yi ta gani anan ne zaka ga cewa jifan mutum da shi'anci ko mu'tazilanci ko wata kungiya kamar da zamu zo darasi ne na musamman zaka asali ba jarhu bane sai an bincike a kungiyar yaya aqida shi take dan kawai bi mujarrad an ce rumiyal bil irja an jefe shi da murji'anci wannan malamai ba za su ce hadisin shi da'ifi ba sai su ce wannan kawai yana cikin wata kungiya ne yaya asali shi yake don wani yana nan yana cikin kungiyar amma ba abin da ya shafe shi da waɗannan aqidojin nasu wani ma an haife shi ne tsautsayi ne kawai ya samu kansa a cikin su ina fata an gane to ga wani Shariq ibn Abdullah An-Nakhai Al-Kufi Al-Qabi biwafi sunan Kufa Abu Abdullah Sabuqun kun ji shi kuma ko sai ya ce yukhti'u katiran yana yawan kuskure taghayyara hizbuhu minhu tuwalli al-qada bil Kufa tun lokacin da aka nada shi alƙalanci a Kufa sai ainihin hadda shi ta rikice wa kana adilan amma ya kasance adili ne fadilan bifanala abidan shadidan ala ahlul bid'a yana da tsanani baya rangwantawan bid'a kun ji duk waɗannan sifofin malaman hadisi sai sun karanta game da kai sai sun bada labarin komai game da kai yo in ya zama ana cewa yana sa lalle a gemu bai sa lalle wani har ka ji sun ce yana barin kumbashi zako zako baya yanke ta tana wuce shari'a sai sun bada labari wani ce baya taje gemun shi wani ce baya shafa mai dukkan suna nan suna kallon ka fa su imamu zabi komai za su bada labari yana sa sutura iri kaza kaza baya sa iri kaza yana cin abinci iri kaza baya cin iri kaza dan so ake a san ka waye kai ina fata an gane dawan Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak al-Muharrami bi mu'jama Abu Ja'far al-Baghdadi yace siqatun hafizun kaga wannan makunga to a takeice dai yanzu kun dai gane abin da ake nufi wata tafawatu muna da sauran lokaci to wata tafawatu rutabu bi tafawuti hadhihi al-awsaf kun dai gane me ake nufi ko to idan kun gane wannan maganar sai a ce to yanzu an kai gabar da ya kamata a tsaya amma bari wani misali sai ce wa min sanna quddima sahihul bukhari to daga nan ne aka gabatar da bukhari yanzu ka ji sirrin gabatar da bukhari shine mazajin da ke cikin bukhari kowane ɗaya daga cikin su yana da siffofi ne madaukaka fiye da na kowane littafi dan haka aka gabatar da shi yanzu jama'a kun ga yadda ilimi yake ku gabatar da sahihul bukhari kawai ba wani zo rana tsaka bane an ce bukhari shine shi inganci a'a tunda dai ka ji irin siffofin da mutane ke cancanta a ce hadisin su sahihi ne to bukhari sai ya waro masu irin waɗannan siffofin madaukaka sai tattara su yace su kadai zai ruwaita hadisan su in kun tuna maganar da nake fadi a jiya ne ban sani ba ko anan ne ko a wurin karatun bukhari ne nake cewa shi bukhari ya ba da muhimmanci ne game da nagartar isnadi ba ma'anar hadisi ba a wurin karatun bukhari ne a jiya akwai hadisin da yake dogo ne sahihi zai biya duk bukatun da ake so amma wajen inganci ya inganta fa amma bai kai sharadin da bukhari ya kafa ba dan haka ba zai kawo shi cikin littafin shi ba sai zai kawo hadisin da yake gajere ne wanda mai wanka karanta shi ma gaba ɗaya ba za ka fahimci lafazin ba amma sai dubin nagartan mazajin sai ya kawo dan haka wannan irin gabatar da mazajin da suka fi kowa ƙarfin hadda ita ta sa aka gabatar da littafin shi akan littafin wani shi hatta Muslim ya yadda da haka fa har sai da ya zargi Bukhari da yawan zafi yana shagube yana cewa ka tsananta waɗannan ka'idojin naka in aka ce za a bi su a duniya ma ba za a karɓi hadisi ba ya tsananta magana wallahu alam da Bukhari yake wannan ita ce magana da wasu suka ce da Ibn al-Madini yake malamin Bukhari wasu suka ce wannan magana ce a'a yana da wani malamin ne amma dai za mu zo mu samu wannan darasi ne na musamman me yasa aka gabatar da littafin sahihul bukhari akan muslim nan an fara gaya maka dalili ne to akwai sharhi me yasa malaman da suka tuhumci hadisan bukhari suka fadi bukhari ya miƙe me yasa malaman da suka tuhumci wasu hadisai a muslim suka kayar da muslim suka yi nasara akan shi duk zuwa wannan karatun sannan sai yace summa muslimun, sannan sai kuma muslim ke biya da shi, summa sharquhuma, sannan sai littafan da aka rubuta su a bisa sharuda da ka'idojin Bukhari da Muslim din, waɗanda ko kuma hadisan da aka ruwaito su a bisa sharuda da ka'idojin Bukhari da Muslim. Bayanu zo mu samu waɗannan karatuttuka duk anan gaba insha Allah ta'ala. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Abin da wannan darasin namu yake so ya nuna maka daga ƙarshe shine kenan, waɗannan malaman hadisin da kake ji ana ruwaito hadisi a wurin su, ba wai kawai haka sidda ne ake duban su ake cewa mutanen kirki ba, tsayawa ake thorough research. Ba ga malami ya je ya zauna a gari yana bincike ne game da malam wani, kamar Yahya ibn Ma'in yawo yake ƙauye-ƙauye da garuruka yana tattaro labaran mutane. Wannan shine aikin malaman hadisi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dana ba mu saurara nan insha Allah ta'ala. Muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.